sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aroma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sarauma assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Juma'a 1 ga watan Yuli shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. Ga karin labarai.
Wasu ƴan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwashe shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma yara kanana. Gwamnatin kasar Turkiya ta ce harin nan da wasu ƴan kunar bakin wake su uku su kai a tashan jirgin saman babban birnin kasar na Istanbul sun fito ne daga kasashe uku. Kasar Amurka ta ƙara kasashe takwas daga cikin jerin sunayen kasashenta da ta shiga cikin kundinta na batanci.
A gaishe ka, Majalisar Wakilan Najeriya ta yi karatu har karo na biyu kan ƙudurin neman rage shekarun takarar Majalisar Dattijai da ta wakilai a Najeriya. A jamhuriyar ni Kamaru kuma an yi gyara ne ga dokokin zaman gidajen haya. Jimmai Alina ta fi da shirin lafiya uwar jiki daga bisani mukamo karatu daga Alkur'ani mai girma. Yanzu ga labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Wasu ƴan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwaya shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. Waɗanda suka samar da wannan na'uran da wasu ɗalibai ne da ake kira Joel Kabete shi da takwaransa da suke aji guda a jami'ar. Kuma sun kwaya shekaru biyu ne domin ƙirƙiro wannan na'uran wanda yake agazawa jariri da numfashi bayan haihuwarsa ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda shi daga mahaifa. Yadda kasar Kenya Sautari tana sayo kayayyakin aikinta na asibiti ne daga ƙasashen waje. Misali, irin wannan na'uran ana sayar da ita a ƙasar waje akan kuɗin Amurka $2,000, amma wannan da suka ƙirƙira za a iya sayar da ita a kan kwatankwacin $500 ne. Joel, ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan na'uran wanda yake kwas ɗin injiniya, ya ce sun yi amfani da kayayyakin cikin gida ne domin ƙera wannan na'urar. Ya ce wannan zai zame tamkar wata faɗakarwa. Domin ko ana iya amfani da kayayyakin gida domin ƙera wata na'ura da za ta amfani ba yara kawai ba har ma da al'umma baki ɗaya. Rafael Osoro, ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan na'uran tare, shi ne ya zayyana ta wanda ya ce ya kwashe watanni 6 yana nazarin zayyana wannan na'urar. Yadda wannan na'urar mai fitar da kalan blue daga cikinta zai rage yawan wani abu da ke taruwa a hantan jariri wanda sautari yake haifar da cutar shawara.
Gwamnatin kasar Turkiya ta ce harin nan da wasu jankunar bakin wake su uku suka kai a tashar jirgin sama da ke babban birnin kasar Istanbul sun fito ne daga kasashen Russia, Uzbekistan da kuma Kazakhstan. Jami'an kasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa bane illa ƴan kungiyar ISIS, sai dai basu bayyana sunayen waɗannan mutane ba. Adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44 yayin da sama da dimetan da 30 suka jikkata. Sai dai ƴan sanda sun kai samame a wurare har 16 a wasu wuraren da ke da makwabtaka da babban birnin kasar, kuma sun samu nasarar kame mutane har 13 da suke da alaka da ita kungiyar ta ISIS. Ha kuma kamfanin dillancin labarai mallakar gwamnati ya ce mahukunta sun kama wasu mutane 9 da ke yammacin gabar kogin birnin Izmir waɗanda ake zargi su ma suna da alaka da kungiyar ta mayakan sakai da ake fada da ita a ƙasar Syria.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta ƙara ƙasashe 8 daga cikin jerin sunayen ƙasashen da ta shigar cikin kundinta na batanci domin ko ba su ƙoƙarin ganin sun dakatar da fitaucin mutane zuwa ƙasashen Turai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sa ƙasar Uzbekistan ita da Turkmenistan cikin jerin ƙasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan danyen aiki. Sai kuma ƙasashen da ke biye da su sun hada da Myanmar, Haiti, Djibouti, Papua Guinea da Sudan, yayin da ƙasashe irin su Kuwait da Thailand suna nan na ukun ƙarshe a jerin sunayen ƙasashen. Kuma an tabbata yanzu haka suna ƙoƙarin rage wannan fataucin mutane, sai kuma dai ana sa ma waɗannan ƙasashe ido. sai dai ma'aikatar ta harkokin kasashen waje ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da kasashe irin su Libya, Somalia da Yemen ke takawa saboda irin yanayin da kasan take ciki a hali suke ciki a halin yanzu. A cikin rahoto na 16 da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya samu hannu, ya ce fatawacin mutane ya zame babban alƙaƙai a sassan duniya daban-daban, musamman ma waɗanda ake tilastawa mata aikin karuwanci da kuma waɗanda ake kawowa da ƙarfin to domin tilastasu aikin da ba su ba. Ya ce muna magana ne akan bauta irin na zamani wanda kusan mutane miliyan 20 ne ke huskantar wannan hukuma a sassan duniya daban-daban.
An bayyana ƴan Afirka a zaman waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kurara zuwa ƙasar Amurka, kuma da yawansu suna rikidewa ƴan siyasa duk da ƙoƙarin da suke yi na samun daidaiton sabuwar rayuwa da suka samu kansu a ciki. ƴan Afirka da suka yi ƙaura zuwa Amurka yanzu haka suna da kaso mai tsoka cikin adadin mutane da ke ƙasar nan, kuma adadin nasu sai ƙaruwa yake tun daga shekara ta 1970. Misali, a shekara ta 2013 ko ƴan Afirka da yawansu ya kai miliyan 1,800 da ke zaune cikin Amurka, wadda wannan ƙari ne babba idan kwatanta da adadin na shekara ta 1970 da ke da mutane 80,000. A wani binciken da aka gudanar a shekara ta 2015 wadda cibiyar bincike da ake kira Pew Research Center ta yi, ta gudanar ta ce kusan ƴan Afirka miliyan 2 ne da aka haifa a Amurka ke kasar a halin yanzu.
A cikin wani sati mai zuwa ne idan Allah ya kai mu, Majalisar Wakilan Amurka da tafi yawan ƴan jam'iyyar Republican za ta jefa kuri'a akan kudirin hana waɗanda ake tuhuma da aikin ta'addanci mallakar bindiga. Idan dai ba amanta ba, satin ta gabata ne ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i 26 suna buƙatar a samar dokar mallakar bindiga. Kakakin majalisar Paul Ryan ya shaidawa ƴan jam'iyyar na Republican game da jefa wannan kuri'a a taron da ya kira jiya Alhamis. Ryan ya ce majalisar za ta jefa kuri'a ne akan kudirin da suka hada da abin da ya shafi cusa ra'ayin tsageranci tare da daukar mutane aikin soja da ƴan ta'adda ke yi tare da hana waɗanda ake tuhuma ƴan ta'adda ne mallakan bindiga. Kakakin ya ce wannan abu ne da ya dace domin ko yana da kyau a hana ƴan ta'adda mallakan bindiga, sai dai ya ce sai kuma dai a waje ɗaya wajibi ne a kare haƙƙin ƴan ƙasa da ya kamata su mallaki bindigan.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Wakilai ta Najeriya ta yi karatu har karo na biyu kan kudirin rage shekarun da mutum zai kai kamin ya yi takarar kujera a Majalisar Dattijai da ta Wakila a ƙasar, wadda ƙungiyoyin matasa ciki har da wacce ake kira Yaga suka gabatar mata. Malama Maryam Laushi, wacce jami'a ce a ƙungiyar ta'azanta da Nasiru Adamu Lekaya, kan dalilin su na neman a rage shekarun.
Mun ga cewa a cikin Najeriya yanzu matasa sun sa ƙarfi, suna aiki sosai. In ka duba ma mutane da yawa a cikin wayanda suka rike kujera a gwamnati yanzu, masu taimakansu, masu rubuta musu ma abubuwan da za su faɗa da yanda za su kawo policies ɗin da zai taimake mu gyara Najeriya, yawanci matasa ne suka yi aikin. Kuma an yi amfani da matasa sosai a lokacin elections ɗin zaben 2015. Matasa sun yi aiki sosai, kuma mun ga cewa ya kamata a yanzu a haɗa kai da mu mu yi aikin gwamnati.
Maryam, in kika duba kamar ra'ayi cewa irin harkoki na tsara dokoki kamar a Majalisar Wakilai da Dattawa za a so a samu masu shekaru ne masu yawa, shi yasa aka tsara waɗannan shekaru, ko kuma kuna ganin kamar za ku iya wannan aikin kin?
Ni a gani na za mu iya aikin nan, saboda kamar yanzu a Najeriya daga ka shiga 18 za ka iya kaje ka shiga soja har za ka iya rike bindiga ka yi fada da ko su Boko Haram. In ka shiga 21 za ka iya shiga contract. Akwai abubuwa da yawa da yanzu matasa ake sasu a ciki, suna da company, suna abubuwa, muna yin abubuwa da yawa yanzu, shi yasa muka ga ya kamata a hada da mu.
Wani kun ji har Majalisar Wakilai, inda wannan kuduri naku ya kai har karatu na biyu, yanzu ana jiran yin na uku ne. Wace dabara kuka bi kuka shawo kan ƴan Majalisar Wakilai da ba wanda yake kasa da shekara 30 a cikin su a halin yanzu.
Ina gani su ma sun san cewa lokaci ya fara canzawa. Gaba ɗaya a cikin duniya yanzu zaka ga mutane ana hada matasa cikin abubuwan da ake yi har a cikin gwamnati. Su da kansu ba wai mun yi wani ba mu samu matsala ba ma da su. Da suka gani suka ga cewa ya kamata yanzu ai supporting abin nan. Shine suka sa baki a ciki. Kaman speaker din House of Reps shi Yakubu Dogara shi ma yayi supporting din.
Akwai wata zantawa da muke da wani dattijo Alhaji Musa Yola yake cewa matasan nan su dinga lura mana sojoji matasa ne ma'aikatan gwamnati matasa ne duk yawancin kasar ma yace kusan fiye da kashi 70 cikin 100 matasa ne amma har yanzu yan wayannan mukaman kuna so sai matasa kun rika tsayawa kuna shiga cikin shugabanci yace me yasa ba za ku bar iyayenku sai sun mutu ba yadda ya fada kenan kafin ku binne su
yayi magana akan matasa suna ko ina da yawa amma gaskiyan shine a cikin 170 na mutanen Najeriya gaba daya matasa ne maganan shine ya kamata ana hada abubuwa da mu ana hada baki da mu ana hada kai da mu saboda a taimake su a shugabanci mu ba wai muna so mu cire su bane gaba daya muna bukatun ilimin su da shekarun su da suka yi aiki mu hada da namu ayi aiki mai kyau
me zaki ce kan gwamnatin Buhari
ni gaskiya yanda na gani shi president Buhari yana kokari da shi da vice president in shi da wayansun su dai a cikin su yanda suka samu Nigeria ba da kyan shi aka same shi ba matsalolin dama sun yi yawa shi yasa nake gani kaman aikin shi zai dan mishi wuya amma kuma ni ba ni da matsala da yanda yake abubuwan shi kuma ina dan gani nan da shekaru ko biyu ko uku abubuwa za su gyaru da kyau.
A jamhuriyar kamar kuma majalisun dokokin kasar da fannin shari'a sun yi gyara ga dokokin zaman gidajen haya kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Awwal Garba ya aiko mana.
Majalisan dokoki haɗi da majalisan da taɓaye na ƙasar jamhuriyar Kamaru da ma hukumar shari'a na ƙasar sun yi wa waɗansu dokokin shari'an kundin ƙasan kwaskwari ma kamar masu hayan gidajen al'umma idan mai haya ya zarce watanni biyu bai biya kuɗin haya ba zai fuskanci tara ko kuma tafiya gidan kurkuku kan haka ne barista Hamza ya yi mini tsokaci kamar haka
muna neman cewa a sassautar da hukunci a ƙasar mu din saboda abin nan na ƴancin kai muna kokuwa akan shi human right haka na droit de l'homme to shi zamana yanzu aka zo ana kuma dada ƙara hukunci ana dada kuma bawa ƴan sanda ƙarfin hukunta mutane kaman yanzu misali shi zamana wanda dama an san cewa idan kana haya idan baka biya ba ya zama baganan bashi ne to maganan bashi kuma akwai hanyar da ake bi na tambayan wannan bashin din ko kuma na fitar da kai daga gidan to amma yanzu shi aka zo aka zama da wannan cewa idan baka biya bashi ba an isa kai kama kurkuku wato ta zama yanzu maganan ka da ƴan sanda
ga dukan alamu dai waɗansu da suke jin yaren ingilishi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ba su ji daɗi ba kasancewan ba a shawarci ƙungiyar lauyoyin wannan ɓangaren ba domin su bayar da nasu ra'ayoyi kafin a miƙa wa ƴan majalisan guda biyu ga abinda barista Umar Sarki yake faɗi
ba za su kira mu zauna a yi da mu ba sun ne fasarar ne mu yi fasarar ɗin ya fito ɗaya cewa abinda aka inda fari ne a can nan ma fari ne ba shi dai a yi kuraga mana ce ga abinda aka yi kuma ba yau muke wannan maganan ba she kaga mu a shashin mu sha dauko magistry turo mana shashin ingilishi da bejin ingilishi ma komai
kasar Kamaru dai ana amfani ne da yare guda biyu harshen faransanci da kuma harshen ingilishi a bangaren makarantun kasar da ma bangarori na madafin ikon kasar Muhammad Awwal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
na tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shakka babu mu ne. Lokaci yayi da za ku saurari shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau. Ya ce wai kullun yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka?
To, ai akwai abubuwa da ya Hajiya da su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci, in dai mutum bai huta yanda ya kamata, da ya ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai waɗannan abubuwan su ne musamman, ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yanda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullum yana jin jikinsa na ciwo kowane lokaci, ya kamata ya je a duba, domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo kowane lokaci ba.
Tana yiwuwa alama ce ta wata cuta?
Wani abu ne yake faruwa a jikin nasa. Indai musamman ma yawanci mutum baka ci abin da ya kamata, baka ci abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda bai ya kamata, kuma baka huta yanda ya kamata, kuma baka bacci yanda ya kamata da saura. To, wannan na kawo ni, amma in duk waɗannan yana yin su, to ya kamata je a duba, domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo ni, bai kamata yana ko lokacin jikin shi na ciwo ba Hajiya.
Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kaman?
Abin da ake shi da indai mutum ya je, akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical, za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki, komai za a duba a bincika, domin bai kamata mutum ya rinka jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba. Indai kuma yana nufin ciwo kaman gaɓoɓinsu ne kowane lokaci suna ciwo. Mun ba san shekaru malamin ba, wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka wani lokaci wani lokaci suka yi ta ciwo wani lokaci, to wannan duk manyanta ne.
To, kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa, in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan, za a duba shi.
Za a duba, domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba Hajiya.
To, Allah ya sauwaƙe.
Amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To,
ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke ruɗewa?
A waɗansu?
Ciki ya ruɗe.
To, abin da ke sa cikin mutum ya ruɗe yawanci shi ne wani abu da ka ji bai dace da jikinka ba. Cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai dace jikinka ba, to wannan dole yana sa cikin mutum ya ruɗe.
Baya ga haka, akwai wani abin da ke kawo wannan matsala?
Yawanci abin da ke kawo ruɗe banda wannan kuma, akwai ɗansu abubuwa da mutum ya ci yanda ba cikin bai yakan sa ciwon, kuma abubuwan wani lokaci haka mutum za su dawo ta mance su. To, wani lokaci irin kaman kumallo yanda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito. To, duk waɗannan wani lokaci akwai ɗan ciwon ciki da ke kawo wannan, so dole a je a bincika.
In an bincika dan an ci sa za a ba da magani.
Za a iya ba shi magani.
To, tambayar shi ta ƙarshe, wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin ƙwaƙwalwa ne?
To, akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin ƙwaƙwalwa. Waɗansu mutane suna gado sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kaman ya haukace.
Ana gado?
Ana iya gado wannan, in dai kaman a cikin kakanninka ko iya ko kakanninka wannan lokaci ana gado su. Wani lokaci waɗansu mutane suke wani hatsari ne yanda ya taɓi ƙwaƙwalwar, ko kuma wani abu ya buge kansu sai ga kansu ya juye. Kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha, kin san akwai waɗansu magunguna, waɗansu ƙwayoyi da mutane ke sha kan juya hankalinsu.
Ko kaman maganin da aka baka don jinyan wata cuta? To.
Kaman yanzu kin san akwai waɗansu mutane waɗanda suka sha, akwai waɗansu magunguna da masu ƙarfi sosai. In ka sha kada, akan ba mutum ya sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu. Ko an maka aiki ana ba mutum, amma mutum ya dinga shan su, to wani lokaci kuma yana.
Sai ya taɓa ƙwaƙwalwar mutum.
To, kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suke shan irin magunguna ƙwayoyi kaɗan na kai barka da haka. Ko kana shan su, in baka yi hankali ba yana iya juyar da kanka.
Ƙwayoyi masu gusar da hankali?
To,
cewa iwai akwai magani?
To, kaman inda ya kaman irin wanda aka gada, akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon, kuma zai sa mutum ya rinka abubuwan da ya kamata. Amma dole mutum ya rinka shan maganin nan kowane lokaci. Amma dole sai an ji an yi gwaje-gwaje a tabbatar me ya sa ƙwaƙwalwar ta juye.
To, kaman
ka tabbatar me ya sa ta juye, to akwai magungunan da za a iya bayarwa da ya taimaka.
To in aka akwai to akwai ciwon kwakwalwan da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
Eh akwai wadansu wadanda suke tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah. Eh amma yawanci ana iya warkar da mutum.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Niger.
To
mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Runji Jamhuriyar Niger.
To
Allah sa ka fahimci wannan ciwon, yace wai me ke haddasa tarin kashi?
Tarin kashi wannan ma hajjaba wannan ciwon. Tarin kashi.
To haka dai, to ko ni ce ban gane rubutun ba. Amma haka dai ya rubuta. Tarin
kashi, to wannan ban san wannan ciwon ba hajjiya, sai dai mu bincike.
To a'a, to malam, ina fatan malam Zakari Salifu a can gidan Runji Jamhuriyar Niger, in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba, ko kuma ni ne ban gane abinda ka rubuta ba, ko Allah ya sake rubuto ma wannan filan, in kai bayanin yanda ake ji kila likita zai baka ansa, ko ba haka ba likita?
Gaskiya ne hajiya.
A to shi yasa nace ina ganin kamar ko kila kai zaka gane.
A wannan ban gane ba ni ma hajiya.
To to tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen Malam Gambo Barau a can Fituskum.
To
to mun sha dai yawan amincin ansa wannan tambaya a baya.
To
yace me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne?
To abi bari akwai daliloli da yawa da ke sa mace ta yi bari.
To
na farko, wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana juna biyu din, to ba ta ringa zuwa ana awo ba, kuma ba ta cin abubuwan da ya kamata. To wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa, wannan yana iya faruwa sai ta iya bari. Waɗansu kuma matan yanda Allah ya halarci mahaifin bai iya rike ɗa yanda ya kamata, kamar nan ƙasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a ji a ɗauki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi.
Wato irin waɗannan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari?
Eh sai su yi bari. To nan ƙasa wani lokaci sai an je an ɗauki mahaifar bayan inda tana juna biyu ɗin sai a je a ɗauki mahaifar. To kuma za a ce kada ta rinka aiki mai wahala da yawa, wurin ce ta rinka kwantawa kowane lokaci. To kafin ɗan in kamar cikin ya kamar wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe. To in aka yi sa za ta haihu. Ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen. Wani lokaci shi abubuwan da ke namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa.
To ba su dace ba kenan?
Ba su dace ba kenan. To wani lokaci in wannan bai datu ba, to wannan lokaci za ta yi ta bari. To wannan kuma sai kuma ikon Allah.
To kamar wannan antigen din da kace din, in aka gano shi ne din, ana iya ba da magani ko ba za a iya yin komai ba?
Wani lokaci aka gane da wuri, akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike, amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan. To kuma wasu matan kawai ba wani dalili kawai sai su yi bari.
Ikon Allah ba?
Ikon Allah kawai.
To duk ka ma ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara, don ya ce wai wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar?
To kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda in suka yi juna biyu ɗin sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari, shi kuma wannan ya tsanani, in ba a gane ba yana iya kawo ɓari.
Oh, sai ya sa mutum ya mace ta yi ɓari?
Eh, ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba.
A'a. To a saboda haka in an gane sai a je a ba mata mace magani kenan?
Eh, magani. Waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. To shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana, to dole ita ma a je a kai ta likita. In aka ba ta magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata, amma dole a je a ba ta magani zai taimaka.
Zuwa awo ɗin da yana da muhimmanci.
Eh, shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa da Allah a rinka zuwa a yi awo ɗin nan. Domin aka yi awo ɗin nan ana gane duk wani abu da zai faru. Kuma aka yi sa'a da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai.
To Allah ya sa.
Amin, amin.
To likita, wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga wajen Bala na Yashi.
To
ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta, musamman lokacin hunturu?
To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fitar lokacin irin ƙura ɗin da ya kamata, in akwai abin da za ka iya ko rufe bakinka ko hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba, to wannan yana taimaka. Ko kuma lokacin in dai ba dole ya kamata ka rinka fita, inda kamar ƙuran ya yi yawa lokacin hunturu ɗin nan, kin san akwai lokacin za ka ga kamar hadarin iska ne.
To amma kuma
dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To amma in kana rufe bakinka da saura, kuma kana haka ba abin da zai samu mutum, kuma mutum ya rinka cin abin da ya abinci mai amfani wanda ke gina jiki, duk waɗannan na taimakawa.
To Allah ya sa a dace.
Amin, amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gai da malamai ku kasance tare da mu ranar Juma'a mai zuwa domin jin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Ismina na Firdausi Ishaq min tafizul Qur'an Fuad Labadi Islamic Academy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ.
To Allah sa mu dace, ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwaye shekaru biyu domin nazarin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. Waɗanda suka samar da wannan na'uran dai wasu ɗalibai ne da ake kira Joel Kabeta shida takwaransa da suke aji guda a jami'a. Kuma sun kwashe shekaru biyu ne domin ƙirƙirar wannan na'uran wanda yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwansu ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda su daga mahaifa. Gwamnatin ƙasar Turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan ƙunar baƙin wake su uku so kai a tashin jirgin saman babban birnin ƙasar na Istanbul sun fito ne daga ƙasashen Rasha, Uzbekistan da Kazakhstan. Jami'an ƙasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ba ne illa 'yan ƙungiyar IS, sai dai ba su bayyana sunayen waɗannan mutane ba. Adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44, yayin da sama da 230 ne suka samu rauni daban-daban. Kasar Amurka ta kara kasashe 8 daga cikin jerin sunayen kasashen da ta shigar cikin kundinta na ɓatanci domin ko ba su ƙoƙarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa kasashen Turai. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sa kasar Uzbekistan ita da Turkmenistan cikin jerin kasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan danyen aiki. Sai kuma kasashen da ke biye da su da suka hada da Myanmar, Haiti, Djibouti, Papua, Guinea da Sudan. Yayin da kasashe irin su Kuwait da Thailand suna na ukun karshe a jerin sunayen kasashen, kuma an tabbatar suna kokarin ganin rage wannan fataucin mutane, sai kuma dai ana sa waɗannan kasashe ido. Sai dai ma'aikatar ta harkokin wajen kasashen waje ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da kasashe irin su Libya, Somalia da Yemen suke takawa saboda irin yanayin da kasashen suke ciki a halin yanzu. An bayyana 'yan Afirka da waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kwarara zuwa ƙasar Amurka, kuma da yawansu suna rikidewa 'yan siyasa duk da ƙoƙarin da suke yi na samun daidaiton sabon rayuwar da suka samu kansu a ciki. 'Yan Afirka da suka yi ƙaura.
To, madalla ladan mun taka ma birki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin Kallabi da Maryam Dauda take shiryawa da kuma gabatar. Kamar na madadin ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hiro da Yodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam John da ya rika masa. A nan ne sahabo Imam Ali Zan da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.